Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Sallama da fatan alheri gare ku masu sauraron mu da wannan maraicin Alhamis 24 ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma ta radio amfani FM da Sarauniya da kuma Niyya FM a birnin Kwanne. Masu gabatar da shirin
Grace Alheri Abdu
da ni Jamila Kabiru Fage.
To Jamila, kamar kowace rana Alhamis dai zamu tattauna ne yau ma akan batutuwa da dama da suka shafi kiwon lafiya. Kuma yau zamu tattauna matsalar da ke addaba ma'aurata da dama musamman mata, wato matsalar rashin sha'awa wajen saduwa aure. To yawancin lokaci dai rashin sha'awar saduwa yakan shafi tunanin kwakwalwa ne, wato wanda ya kasance tushen sa daga kwakwalwa abinda ya shafi halitta, ba abinda ya shafi halitta ba. Ma'aurata maza da mata suna iya daina sha'awar saduwa idan suka fuskanci wani yanayi da ya shafi rayuwarsu, ko matsananciyan bacin zuciya ko kuma damuwa. Waɗansu lokuta ma ma'aurata sukan ƙara sha'awar saduwa idan suka shiga damuwa. To ma'aurata za su iya ƙoƙarin maganin wannan damuwar ta wajen shiga waɗansu ayyuka da suka jibinci saduwa aure, abinda kuma yakan iya tada hankalin iyayensu. Kin san Jamila, waɗansu ma'aurata suna nuna irin wannan damuwa ko kuma bacin zuciya ta wajen daina sha'awar saduwar aure ma. To dalilan rashin sha'awar aure suna iya bambanta tsakanin ma'aurata waɗanda ya yiwu su bambanta tsakanin maza da mata. Rashin kuma sha'awar saduwar nan na iya faruwa sakamakon matsaloli da dama, kuma ana buƙatar a gano ko menene yake janyo waɗannan matsaloli kuma a ɗauki matakan shawo kansu a cikin sauri.
Gaskiya haka ne. Kuma bincike ya nuna cewa ma'aurata da dama na fama da matsalar saduwar auren, amma ana samun saɓani wajen yadda za a shawo kan wannan matsala. Shin waɗanne hanyoyi ya kamata ma'aurata su bi domin samun kyakkyawar kulawa dangane da samun ingantacciyar rayuwar aure? Anya matsalar sha'awa ga ma'aurata matsalar shan magani ce ko kuma matsalar da ta shafi yanayin tunanin mutum? Domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da fahimta akan wannan batu, yanzu haka muna tare da likitan magani Na'ima Nasir da ke jihar Jos Plateau a Najeriya. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da ita kai tsaye, amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa idan miji ko mata na fama da rashin sha'awar saduwa, wace hanya ya kamata su bi su taimaka wa juna domin su shawo kan wannan matsala? Za ku ji duka a cikin wannan shirin yau da gobe, shirin matasa. To mun yi muku tambayar cewa idan miji ko mata na fama da rashin sha'awar saduwa, wace hanya ya kamata su bi su taimaka wa juna domin su shawo kan wannan matsala? Ga yadda kuka amsa ta Facebook. Yau da gobe, wannan shine tambaya irin wanda muke so domin mu ma'aurata, kada gauraye su yi mana katsalanda. Gaskiya, idan namiji ya samu mace mai kwaɗayi da san duniya kuma tana yawan ɓata wa mijinta rai, zai iya kauda sha'awarsa a kanta. Shi ma namijin, idan mai taɓa-taɓa ne a waje kuma ana nuna masa soyayyar da ba a masa a gida, dole ya kauda kai wajen sha'awar matarsa. Saƙo daga Buba Mai Goro ga Shuwa.
Filin yau da gobe, a gaskiya yau filin namu ne, kuma shawarata ta farko ita ce, mata suna zalunta majajensu ta wajen baris da kin amincewa da buƙatar mai gida. Na biyu kuma, duk masu mata ɗaya, matansu ne ke jefa su faɗawa wata hanya ta neman mata, don suna gadara su kaɗai ne, baka da wajen da zaka biya buƙatarka. Don haka nake nasiha ga mata su ji tsoron Allah. Saƙo daga Gambo Bara'u Fatescum.
Hakika, a fagen saduwa tsakanin namiji da mace, tabbas akwai macen da take ɗaukowa kanta lalura domin ta ƙaurace wa shimfiɗar mijinta, wanda da zarar ka nuna kana buƙatar ta, sai ta ce ma ba ta da lafiya, kuma yawancinsu wallahi lafiyar su lau. Saƙo daga Sama'ila Ahmed Dikki.
Turƙashi, yau da gobe, a gaskiya wannan tambaya taku tana da matuƙar nauyi, sai dai na koma gefe na jira ma'aurata su ba mu amsa. Allah ya sa mu dace, amin. Sako daga Ciroma mai turare Dumjiya, jihar Damagaram, Niger.
Su ba hanyoyi da shari'a ta tanadar wajen neman magance wannan matsalar. Su kuma dage da hakuri da addu'a, domin ita addu'a takobi ce ta mumini. Shi kuma hakuri yana haifar da zaman lafiya a aure. Sako daga Bala Abdullahi Al-Hussein.
To ni a gani na abin da yake janyo hakan, wani lokaci matsala ce ta jinnu, wani lokacin kuma rashin kaunar juna. Idan irin wannan matsalar ta faru, ya kamata ma'aurata su tattauna tsakaninsu da juna domin shawo kan matsalar su da kansu, ba sai wani ya ji sirrin da ke tsakaninsu ba. Idan kuma abin ya fi karfinsu, sai su kaiwa waliyansu. Sako daga Muhammad Nura Adamu.
Abin da ya kamata su yi shine su nemi taimakon likita, sannan kuma sai su ƙara da haƙuri wajen bin shawaran likitansu, kuma su yi haƙuri da junansu har su ga ƙarshen matsalan da ke damunsu. Sako daga Shaibu Ismail.
Kawai su shirya kunya su zauna su tattauna wannan matsalar domin gano meye dalilin aukuwar hakan. Idan cuta ce, a tafi asibiti. Idan kuma rashin sanin ilimin jima'i ne, sai su koyi yadda abin yake. Sako daga Abdullahi Latricia Ashaka.
Da farko dai, dukkansu su riƙe tsafta, sannan su ci abinci mai kyau, sannan su gabatar da wasa. Idan akwai koma baya wajen sha'awar namiji, to ya riƙa shan zuma, musamman royal jelly, da madara ko nono, da ‘ya’yan itatuwa, wato fruits. Ita kuma mace sai ta riƙi shan ‘ya’yan itatuwa kamar su kankana, sweet melon da sauransu. Sako daga Hamza Ahmadi.
Tabbas kun kawo magana mai muhimmanci, amma ku sani, rashin kyautatuwar mu'amalar auratayya a gidajenmu na aure shine babban ƙalubalen da muke fuskanta a gidajenmu. Ina ganin yana da kyau ma'aurata su dinga zama da juna, suna tattauna matsalolinsu tare da ba juna shawarwari domin samun gishirin zamantakewarsu a rayuwar aure. Sako daga Hajja Gana Bukar.
To, madalla, kamar yadda muka ce dai, muna tare da likitar magani Ni'imar Nasir da ke Jos, jihar Plateau a Najeriya. Likita, kina tare da mu? Likita, kina tare da mu? Kina jin mu?
Ina jin ku.
Yawwa, ina wuni?
Na gajiya.
Yawwa, to barka da warhaka.
Yawwa.
Yawwa, to kamar yadda muka bayyana, muna so ki mana ƙarin haske ne dangane da wannan matsala. Idan miji ko mata na fama da rashin sha'awar saduwa, wace hanya ce ya kamata su ɗauka, mataki ya kamata su ɗauka na ganin sun samu taimako?
To, da farko dai wannan matsalan rashin sha'awar saduwa ta kan fito daga ɓangare daban-daban ne. Ya kamata inda ma'aurata sun lura cewa suna da wannan damuwan, to kamar da yake a cikin amsoshin da aka bada, ya kamata da farko su zauna su yi magana da juna, domin ba lallai ne wani cuta ne a jiki ba kowane lokaci. Wani sa'i yakan shafi hankalin mutum ko tunanin mutum, to ba sai lallai ne magani ne kaɗai ba. Ya kamata na farko su zauna su shawara da juna menene yake kawo mana wannan damuwan tukuna. Wanda haka kuma, kamar da aka faɗa a amsoshin, a ganina ya fi aje asibiti, saboda akwai likitoci wanda sun yi karatu za su iya gane daga wani ɓangare ne wannan damuwa yake fito daga, musamman likitocin da suka yi karatu game da kiwon lafiyan iyalai. Su za su iya su duba su ga wannan zai buƙaci magani ne ko kuma dai za a ba da shawara ne a yi magana a san daga ina ne ke fitowa. Ni a tunanin haka ya kamata su yi.
Yawa, to kin san, kin taɓo batun a zauna a tattauna, kin san dai a al'adance yakan zama da nauyi miji da mata su zauna su tattauna akan wannan matsala.
Sosai, sosai. Kuma shi ne ma ya kawo mana damuwa a al'adarmu, saboda sai shiga 'yan mata, sai an tafi wani biki ko ana tare da ƙawaye, sai a kawo wannan labarin. Ba za a taɓa zauna da mazajen a gida ba, ko mazan ma haka. A tattauna tare a san ga damuwa, sai an fita waje a nemi shawaran abokane ko a yi karatu, balle yanzu da akwai internet da su Facebook da su waye, yawa, sai kowa ya je ya browse abin da yake gani zai maganta wannan damuwan. Kuma ba haka ba, so su ne suke baka shawara, suke ka sha wannan a yi wannan, kuma kila ma wannan abubuwan ba mu san illan da za su je kawo a jiki ba.
wato waɗannan ma
kan ba mu gane ba.
Wato ma kin batun a koma shafinan sadarwa din nan a nemi bincike. Wannan ma ya shafi waɗanda suke da ilimi kenan. To waɗanda ma ba su da ilimin ko kuma hanyar neman waɗannan bayanai. So da dama kuma wani abin da yakan zama yakan kawo cika shine a maimakon aje ganin likita kamar yadda kika shawarta, kin san cewa da dama mutanen mu sai su tafi kasuwa kawai da sun danji wata matsala su tafi kasuwa su je su sayi magani. Wani lokaci ma ba ma dakunan sai da magunguna da muke kira chemist din nan ba, wani lokaci har a cikin kasuwa zaki ga ana tallan magani akan tire.
Sosai akwai wannan, ana shigo da su da kasashe daban-daban kuma ban ma san wani irin ganye yawanci sai ko garin wani ganye ko garin wani ice da baka san sunan icen ba, da yake ma ba a harshen Hausa yake ba ko kuma harshen Turanci, ba za ka iya ma karanta ka san mene yake ciki ba. Amma kila wata kawarka ko wani aboki ya gaya maka in ka sha wannan ko in kin sha wannan zai yi aiki.
To waɗanne illoli ne ke tattare da sayan magungunan nan ga kai tsaye ba tare da
shawarar
likita ba?
Eto, kin san kowane magani da ya shiga cikin jiki dole akwai abubuwan da za su kilan zai iya faru. Kin ga kaman duk wani magani da ka sha dole sai ya bi ta hanyar ko ɗanka ko kuma hantanka. To wannan icen da su garin nan da ganyen nan baka san kowane irin ice wani ko ya aka yi shi ko mai aka sa a ciki, to za ka yi kasha shi da farko baka samu damuwa ba, amma kullum kana kara koma kan wannan abun baka san irin matsalan da ke kama wannan kodan ba ko wannan hantan. Banda haka mu mata ke san ba wai lalle a ce a sha ba ne sai a ce mutum ya saka a cikin farjinsa. To baka sani ba, in ka zo ka saka shi a ciki wani damuwa ne yake kawo ko mahaifinka ko wannan farjin ma yakan iya lalata shi. Daga baya kuma a zo ana kuka ce ba a samu haihuwa ko ma sha'awar ma ba a samun shi. Sha'awar rata inda za a so a ji sha'awar saduwa da mijinka ba a samun shi, bayan kuma ka sha magani ka samu ka maganta wannan abun ka kuma ƙara lalata abun. To yake ba ma ce kamar da na faɗa wancan su ba a hajjin Hausawa ba, za ka iya maka samani ke ciki ba balle ka ba da shawara ka ce ko a sha. Sai sa su shagunan ko kantin da ake sai da magani in kika lura ba su suka ɗauka su sha a shagun ba, da yake su ma ba su san kan maganin ba sosai.
Wato ban da ganin likita, likita ke dai likita ce, to ban da ganin likita, ban da ganin ku zuwa wurin ku ƙwararru domin neman taimako irin makamancin haka, kamar misalin waɗanda suke zaune a karkara suna sauraron wannan ba su da hanyar ganin likita, akwai wani abin da za su iya yi domin taimaka ma kansu na ganin cewa sun shawo kan wannan matsala misali?
Eto, kafin dai ma an ansa wannan, ke san muna maganan ganin likita nan me wa tunanin mu likitan ilan sai mun je babban asibiti. Yawwa, ko kuma asibiti inda ba san da ake faɗa wa
sanin na ƙwararru ba.
Yawwa, na ƙwararru ba. Amma ba haka ba. Yawanci in kika lura wa'ina likitocin wanda ake sa su asibitocin gwamnati wanda suke kula da lafiyar iyali wato family doctor kenan. To su ne ya kamata suke wurin duk wani health center, duk wani asibiti wanda ya kamata yake koda ce a wannan ƙaramin hukuma ne local government kenan ba. Ya kamata su ne a wayannan wuraren. So ba wai babban likita ba sai ka ce ƙwararre sosai ba, su a cikin yadda suka yi karatun su an riga an koyar da su kan wannan damuwan.
To
akwai
waɗansu lokuta kuma da waɗansu matsalolin sun taso ne daga al'ada waɗanda an canfa tun farko, ko a ce ko mace tana al'ada ko dai da lokacin da ta haihu ko dai da lokacin kaza. To tun daga wannan lokacin ma sun riga sun tunaninsu sun ɗauka cewa ga haka ne ya kamata, to yakan kawo musu ma matsala a wannan ɓangare. Me za ki ce game da wannan?
Eh, sosai. Kai kin ga kaman al'adarmu Hausa mun riga mun ya zance mun yarda da wannan damuwan cewa ko da ce ba wani abin da ya same ka ke ya mace in dai za ki aure sai a haɗa ki da wannan ake ce kayan mata ko a haɗa ki da shi an riga an zata cewa ko ma wani irin zama kuka yi da mai gidanki dole dai wannan damuwan za ta tashi kuma ba haka ba. Ni wanda yake ba kowa ne in ya aure ba yake samun wannan damuwa, amma mun riga mun yarda cewa kowace mace dole sai ta samu wannan damuwa. A cikin matasa ma ko ƙawaye ana taɗi ana hira irin abubuwan da muke gaya ma juna kenan. Ko da ke baki da wannan damuwan za ki ji labarin cewa ga abin da ake amfani da shi, ke ma za ki fi sha'awan cewa ki bari ki je ki saya ki gwada. Ko da ce baki da damuwan da ya sai ciki wata ƙara ma sha'awar in ma akwai shi a ƙara shi ya fi wanda ma kike da shi. Kuma da mun yadda da shi a cikin al'adarmu cewa haka ne ya kamata, ko da ce kana da damuwar ko ba ka da shi. Sai sa in zaki lura in mata za su yi aure ko wacce ko wata dai za ta ce ta kawo miki wannan kayan matan ce kirki za ki amfani da shi nan gaba.
To wato kenan akwai buƙatar irin kamar wanda nan ake cewa kafin a yi aure a samu ƙwararru da za su ɗan nuna muku hanyar da ya kamata. To muna da kafin yi miki wannan tambaya, bari mu tafi Filato inda kike, akwai wanda ke da tambaya game da wannan batu. Wake Filato Jamila.
Assalamu alaikum Aunty Grace.
Barka da warhaka.
To daga karamar hukumar Wake a jihar Filato kuna tare da Abdulrahman Amwase daga unguwan Danburan.
Abdulrahman Amwase, muna jin ka, wace tambaya kake da ita ga wannan game da wannan?
Ina mai likita, barka da zuwa wannan fili da taimako na faɗakarwa mutane waɗannan matsaloli da kuma hanyoyin da da waɗansu masu neman shawarwari akan wannan fage. Kafin ce wani abu, zan so na ɗan ba da ra'ayina a gurguje dangane da ire-iren ana samun waɗannan matsaloli tsakanin ma'aurata da waɗanda ma ba ma'auratan ba ma. Ganin cewa yanzu ababuwa musamman shi ne abin da ya shige wa mutane abin kwaɗayin duniya ya kai ga ana rasa rayuka ta waɗannan hanyoyi ga amfani da waɗannan ƙwayoyi na kashe ɓangaren jiki da waɗansu dai kai ababuwan da ba da yi abin da zan cire kawai.
To mecece shawararka kuma mecece tambayarka?
Yawa, to ina son na yi kira dai ga waɗannan masu samun waɗannan.
To ina jin layin shi ya yanke ba. To amma abin da
ina son na yi kira da Allah da Annabi su rika samun likitoci na kusa da su da kuma makwabta hanyar da za a yi a samu a warware waɗannan matsaloli. Daga Abdulrahman Amwase, jihar Filato, a tashi lafiya.
To Mal Abdulrahman, mun gode.
Yawa, to layin nashi ya tsinke.
To kin ji dai me ya faɗa? Kuma gaskiya ne yana haifar da wasu illolin daban-daban kamar yadda ma kika ba da shawara daga batu. Me za ki ƙara tun?
Kuma abin da ba mu yi tunani ba, shi dai ɗan Adam ba inda zai tsaya tsaye inda Allah ya haife shi. Akwai girma, akwai tsufa, ko ba haka ba? Kuma mace ma yadda Allah ya halicce ta ba inda za a yi yadda take a lokacin da take tashiwa. Da yadda tana aihuwa tana girma, dole jikin da zai dan canza.
Wato likita, ba mu ja katse miki lumfashi ba, akwai wani daga Abuja da yake so ya yi tambaya.
To wani ne daga Abuja? Wa alaikum assalam.
Sunana Musa Kekereri, mukarma hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja.
To Malam Musa, muna jin ka, wace shawara kake da ita ko tambaya?
To alhamdulillahi, ni tambayar da nake so na yi shine dangane da wannan matsaloli da suke faruwa a tsakanin ma'aurata. To shine nake so na yi tambaya a kai. Na farko, akwai wasu abubuwa wanda suke tasowa wanda za a ga tun daga farko, a misali ga ma'aurata, tun daga farkon da za a fito ana kamar neman aure tukunna. Za a ga tsakanin ainihin saurayi da budurwa hakan nan an shaku, wanda yake za a ga kamar babu wani abu wanda yake zai iya tasowa wanda mutum zai ji kamar zai ji dai wani abu haka wanda zai nuna kiyayya a tsakaninta, ko kuma ya nuna rashin sha'awarta a tsakaninta. To shi ne nake yi wa likita tambaya, irin waɗannan menene yake kawo irin wannan illoli? Tambaya ta kenan, ku tashi lafiya. Daga Musa Kekereri, mukarama hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja.
To mun gode Malam Musa.
To kin fahimci tambayar tashi? Ina je na son ya san wai me ke haifar da irin waɗannan illolin ne wanda tun daga farkon haduwar mata da miji sun shaku kuma babu alamar cewa za su samu wannan matsalar. To me ke haifarwa da matsalar kuma daga baya?
Wato kamar yadda na fara faɗa kenan, na ce ita mace in ta yi aure ta fara aihuwa, jikinta dole zai canza. Kuma da wannan canzan jiki akwai abubuwan da ba sa nan a bayyane mu gani a jikinmu. Ban san kalmar su a Hausa ba, amma a Turanci akan ce hormones, ko? Ba sa nan a bayyane balle mu gani, amma akwai amfaninsa a jiki, kuma yadda mace take tashiwa take girma za su canza. A matasa akwai su da yawa misali, amma indai kana girma za su dinga dan raguwa, kuma da wannan raguwan sha'awar saduwa da mijin ka yakan dan ragu. Na ɗaya kenan. Banda haka akwai wasu cututtukan da sukan shafi wannan sha'awar saduwa da mijinki, kaman ciwon shuga nan da muke ganin shi, hawan jini, muna kallon sa kaman bai shafi wannan gishin ba, akwai wannan. Banda haka ma akwai wasu ɗan cututtukan da za ka samu ka ji wasu suke maka suna malam sukan ciwo, ko sukan samu da matsaloli game da lokacin haihuwa, ko kuma zuwan jinin hailansu ma baya zuwa sosai. Ko da ganin ma kaman na faɗa, wani abun da ba sa nan a gani ne su ma sukan shafi wannan ɓangaren ma, ka zai cewa ya kan sa ka ya ɗan rage sha'awar saduwa da mijinka. Kuma banda haka mukin san mun yi wani program daga baya, mun yi maganan miyagun ƙwayoyin nan wanda matasanmu suke ciki. Yawwa, to ba mu yi tunani ba wannan abubuwan ma yakan shafi wannan sha'awar saduwa da mijinka. To za a ga dai sun shafi, ba su da wani damuwa.
Yawa, to dama likita, wata tambayan da na so in yi miki kafin mai kira na farko din ne ya kira shi ne, a ƙasashen da suka ci gaba akwai wannan mataki da akan ɗauka, ko kafin a yi aure, ko lokacin da aka yi aure idan aka samu wata matsala, wato a nemi ƙwararru da ke ba da shawarwari, su ba su shawarwari da abinda ya yiwu su fuskanta, abinda ya kamata su yi da dai sauransu, waɗannan da abinda ake faɗa a cikin Turanci counseling ɗin nan. Kina ga irin ɗaukan wannan matakin zai taimaka, ko kafin aure, ko lokacin aure, ko aka ba ma sai an samu wannan matsala ba, ko kuma ana cikinta?
Sosai, ni ina ga ma shi ne ya kamata a yi tunanin shi farko kafin ma a nemi wani magani. Kamar da na faɗa, mu kafin iyayenmu, matan murad kafin su yi aure, maimakon mu yi tunanin su ya musu wani ice, ko wani ganye, ko wani kayan mata, wannan ya kamata mu yi. Saboda wani ma take ga damuwar nan, rashin tsanin ilimin jima'i na mazajensu ne ba wai wani abu ba ne. Kamar san yadda za ka fara ba, ba ka san ko yaya ba, ka shiga gidan miji ka ba ka san komai ba. To ya kamata iyayen mata su zauna su shawarar da kai, su ce ga yadda ya kamata ka yi, ba wai kawai a nemi wani ganye ko wani ice a ce ko wani magani. Kuma in ma ba a baka ba ma, kai da kanka za ka nemi maganin ma kanka. Shi ne sai ka je ka shawarar mutane da ba su ko. Su ba ƙwararrun wannan gefen ba, kuma ba su san ma abin da za su gaya maka ba, sai dai ka je kasuwanci kika faɗa ka sai maganin nan ka sha, kuma yakan haifar da illoli daban-daban. Wani a ganina ba magani ne ya kamata a koma kanta ba, wannan shawarar ne a zauna a gane mene damuwan, daga ina ne ya fito, ko me za a yi a samu sauƙinsa.
Sannan kuna ko ta tambaya da nake da ita, kamar ba mu fahimta ba a ƙasashe masu tasowa illolin matsalar da ake samu wajen da abin da ake faɗa a Turanci depression kenan, ko wayanda tun suna ƙanana suna da matsala, to saboda matsalar dan tabin hankali ce kaɗan, damuwa da
matsananciyar damuwa.
Yawwa, to shi ma wannan da magungunan su ma idan ma mutane sun samu shan magani, wannan shi ma yana janyo illa. Me zaki ce game da haka?
Sosai, kamar da kika faɗa, mu a irin wannan kasashen ba mai da hankalinmu kan wannan ciwon damuwa ko ciwon baƙin ciki ake cewa, ka yi baƙin ciki sosai kenan ba, kuma har ya hana ka rayuwa yadda ya kamata, ba mai da hankalinmu kan shi ba. Kuma in kika lura asibitocinmu, gaskiya a cikin arewa matanmu sukan samu wannan damuwan sosai, kuma suka je asibitoci likitoci ma sukan gane cewa damuwan kenan, kuma daga nan ma sai ya hana ka samun sha'awar saduwa da mijinki. Kuma aka zo aka baka magani kamar yadda kika faɗa, shi maganin ma yakan iya rage wannan sha'awar, kuma ba za a yi tunanin shi ba, ba za a yi tunanin ma cewa wannan ciwon baƙin cikin ne shi ne ke kawo ba. Sai ya kamata mu faɗakar da mutane su sani cewa akwai wannan ciwon, yakan faru, ba abin kunya ba ne, ba abin da za ka ɓoye ba ne, ka je asibiti, duk da haka ka nemi magani a gun, ka nemi su ba ka shawara, su za su san inda za su shawar da kai, ka san abin da za ka yi. Daidai, kuma ya kamata ka fawe mamacin ne kaɗai ta je ba, ta je da mijinta, abin da muke samu kenan. Sai ga ta zo ba mijinta, ka riga ka mata magana, ka bayyana mata ga damuwanta, amma in ta koma gida ta yi mishi bayani zai gane. Amma in da ce ya je da ita an yi musu bayanin nan tare, an duba kilan shi ma akwai wasu tunanin da yake kawo wannan baƙin cikin, mai shi ɗin ma ko suna yi tare ne za a iya a gane, amma ba wai ita kaɗai ta je ba.
Yawato, likita, da yake zamani ya canza, babu shakka tilas ne ko waɗanda ba su je makaranta ma su sake matakan da suke ɗauka na ganin cewa an shawo kan waɗannan matsaloli da muke ambato. Wace shawara za ki bayar ga waɗanda suke sauraron mu, iyaye, kakanni da suna da ‘yan mata a gabansu da ko yanzu ana shirin aure ko kuma nan dai gaba za a yi aure, domin su san cewa su ma sun taimaka ma rayuwar waɗannan ‘yan mata, kasancewa kamar yadda muka ce zamani ya sake.
To, shawaran da zan bada shi ne wanda nake ta faɗa tun da muka fara wannan shirin, cewa kada dai mu yi shiru. Kistan a arewa muna gani kamar abin kunya ne, bai kamata a yi wannan maganan jima'i ba a bayyane kenan ba. Amma ya kamata mu yi tunanin cewa ‘ya’yan mata yanzu akwai gefe daban-daban da za su iya samu ilimin shi, kuma ilimin wani sa'i ba mai kyau ba, shi ne na gaskiya ba. Sai kamata kafin su yi aure mu zaunar da su, mu ilmantar da su kan wannan shashin in ka je gidan mijinki me za ki je ki a gurin, maganar saduwar da mijinki, maganar jima'i nan me ya kamata a yi. Kuma shi aure ya kamata ya kawo maka kwanciyar hankali ne, amma duk da haka akan samu indo, akan samu damuwa. In aka samu wannan damuwar, za a je wurin waliye ne a samu shawara, ko za a je wurin kawaye ne, ko za a je wurin kamar da ya na faɗa a ce a karanta wani abu, ko a ji wani abu a rediyo kawai a ɗauka mataki daga wannan lokacin. So ni shawara ya kamata ne matasan mata mu zaunar da su, mu gaya musu cewa ga yadda ya kamata ka zauna da mijinki. Ita wannan dai firin aure sun da zan ce za mu faɗakar da su don su sani kafin ma a yi tunanin samun magani. Kuma in kika samu damuwa sai ki je asibiti, kar ki zauna ki sai wani ganye ko ki sai wani ice tukunna, ki je asibiti a gane damuwan daga ina ne kafin a san daga ina za a samu sauƙinsa.
A wato likita, waɗansu lokuta abin da ma yake hana mata zuwa asibitai, mun sha yin wannan batu shi ne kasancewa galibin likitoci ko kuma ma'aikatan jinya da ake da su maza ne, da yake mu dai a arewacin Najeriya tun dama dai ba sakewa ke ‘yan mata su je makaranta ba. Ya za a yi kuma da wannan batu?
To, gaskiya ni ma na tunani akwai wannan kan, wanda yake yadda ake koyar da likitoci da duk wanda suke kiwon lafiya, ko da ce ko mace ko miji ne, ya kamata ya zance su daraja mace, ba za su yi wani abu da zai kunyatar da ita ba ko ya ɓata mata rai. To, banda haka dai akan yi kira saboda mata su je makaranta, ko ba haka ba?
To, likita, mun ga
su yi karatu a wannan gefen.
Shi producer mu ya fara daga mana hannu, sabili da haka dole mu ja miki burki a wannan karo dai, sai kuma mu sake kwankwasa kofofi. Jamila,
gode sosai kwarai da gaske. To, masu saurare, ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau. Da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Sai kuma gobe Juma'a, war haka idan Allah ya kai mu sake haduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Yanzu a madadin
Grace Alheri Abdul
da wanda ya hada mana sauti da bada umarni Daniel Brown da engineer Muskip, ni ce Jamila Kabiru Fage ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC.
Muna barka da Maulidi,
muna
barka da
haɗa kai. Oh my god, ai duka gabaki daya. Sai kuma goben Allah ya kai.
To, ai bukukuwa lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.